نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا مسلاتي من كارب البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قياء سمونا قلينا كنو اوانا يمجي من البركة نجمع يوم الشاهد gawatan jumadal ukhuwa da jumadal tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan uku miladiyyar 2018. A wannan majalisi da muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin surat Al-Baqara, wannan shine majalisin mu na 135 a cikin tafsirin wannan sura. Kamar da aka saba ne mun ce mako da sautul haq a cikin irin waɗannan kwanaki, a yau ma insha Allah ana buƙatar wannan taimako da fatan ɗan uwa za su taimaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kankuwa da alkhairi. Muna tafsirin aya ta 190 wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ويأكوا أن نسكي يأتركوا دم الله ولا تعتدوا كدف الموت إياكا كدف يتأذنش إن الله لا يحب المعتدين للي ألا بايا تم ما تتأذنش. ومن مفارة تفسير وانا آية أساس بيجا باتا عند مكي بيان شواء وانا آية tana daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mu'minai damar su tashi su yaƙi waɗanda suke yaƙar su, waɗanda suka hana su bautar Allah, suka hana su zama a gidajensu, suke bin su da kisa da azabtarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su damar su tashi su kare kansu domin su yaƙi waɗannan domin su kwaci kansu. Mun ce wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mu'mini wannan damar, wato musulmin farko sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, wani damar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je zai yi umara shekara ta 6 bayan hijira, kafirai suka hana shi shiga, suka ce ba zai yi shiga yi umara ba tare da cewa babu abin da ya fito da shi ta yi wannan umarar. To bayan an yi sulhul Hudaybiya, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma a kan cewa shekara mai zuwa shekara ta 7 annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kuma dawowa shi da sahabbansa, za su yi umara, za a ba su dama. Mushrikan Makka suka yi alkawarin cewa za su ba su kwanaki uku, ma za su fita sun shigar musu cikin garin Makka har su gama abin da suke yi kwana uku, sannan su dawo. To annabi sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun ji tsoro saboda kafirai a wani lokacin ba abin an amince musu ba ne, saboda suna ta farautar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa, sun bi su har san Madina, suna kokarin ya za su murƙushe su. To annabi ya ji tsoro shi da sahabbansa cewa kada kuma su zo umara, gashi an hana su shiga da wasu makamai na kare kansu. Daga baya kafirai su karya alkawarin da suka yi, su yi musu ƙawanya su halaka su. To kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi faɗa a cikin gari abin da garin Makka, bayan kuma garin Makka ne har ila yau gashi wata ne mai alfarma a cikin watan Zulkaida, ne tana cikin watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin yaƙi a cikinsu. waɗanda abubuwa gaba ɗaya sai suka sa suke tunani ya za su yi akwai yiwuwar lalle kafire su karya wannan alkawari su far musu su auka musu to me ya kamata su yi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum to yaƙi waɗanda suke yaƙar ku yi wannan yaƙin kuma don Allah wala ta'tadu amma ka kuce iyaka saboda haka musulmi suka samu dama daga ubangiji subhanahu wa ta'ala daga izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa suna iya yaƙar waɗanda za su yaƙe su ko suke shirin su yaƙe su a nan allazina yuqatilunakum ana nufin waɗanda suke shirye su yaƙe su su ne waɗanda suke da ikon yin yaƙi kaga waɗanda ba za su yi yaƙi ba su ga cikin wannan jumla ba sauraka mata ba su shiga ba waɗanda ba sa yaƙi da tsofaffi da ainihin yara ƙanana da waɗanda suke masu larura wanda suka rasa ƙafafuwansu ko hannayensu ko wani abu mai kama da haka sauraka allazina yuqatilunakum su ne waɗanda za su yaƙi a nan malamai sun yi ijma'i kamar da Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala ya kawo cewa sun yi ijma'i akan cewa an haramta kashe mata da yara da tsofaffi a wurin yaƙi matuƙar dai ba sun ɗauki makami su ma suna yaƙin ba matuƙar ba su ma mayaƙan ba ne to an haramta a yaƙe su wannan ijma'i na Ibn Abdul Barr da wani da suka rike su cewa malaman musulunci ka kaf sun yi ijma'i akan wannan akwai ruwayoyi da suke tabbatar da wannan kamar ruwayar da Ibn Abi Shayba da shi Ibn Abdul Barr suka ruwaito daga Ubaydullah ibn Umar daga Nafi daga Abdullah ibn Umar yake cewa sayyidina Umar ya rubuta wa komandojin yaƙinsa cewa la taqtulu imra'atan wa la sabiyan wa la taqtulu man jarat alayhi al-mawasim kada ku kuskura ku kashe mace don kun fita yaƙi kada ku kuskura ku kashe yaro ƙarami ku kashe wanda yake balagagge ya ɗauki makami domin yaƙar ku wannan sayyidina Umar shi ke rubuta wa mayaƙansa wannan suka fita a fagen yaƙi a wurare daban-daban haka nan akwai hadisi marfu'i hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Rabah ibn Rabi da yake cewa ya fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani yaƙi da suka fita tare da Manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da ku sani kowace rundunar yaƙi a lokacin a wancan lokacin akan karkasa ta gida-gida akwai waɗanda suke gaba su ne al-muqaddima akwai kuma waɗanda suke a gefe da gefe akwai waɗanda suke tsakiya sai kuma waɗanda suke ƙarshe sau da haka ake kasa wato kowace runda aka kasa gida biyar shine yasa ake kiran rundunar mayaƙa da larabci al-khamis saboda aka kasa ta gida biyar akwai waɗanda suke na gaba akwai na gefe da gefe al-maimuna wal-maisara akwai kuma waɗanda suke a tsakiya sannan sai waɗanda suke a ƙarshe to Khalid ibn al-Walid yana wato a rundunar gaba sune a jabha ta gaba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wato Annabi yana bayan shi sai yake cewa sai muka ga wata mace an kashe ta a wajen wato rundunar take gaba sun kashe wata mace sai sahabbai suka tsaya suna kallon suna mamaki irin halittar ta har Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yake cewa da suka ganki sai suka wata suka bar wannan mata sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan wannan mata yake cewa ma kana hadhihi litaqatil bai ruwa wannan tayyaki ba zai yi ba wannan tayyaki mana me yasa za a kashe wannan mata me kai za a kashe ta wannan ba zai yi wannan tayyaki ba kalmar ma kana hadhihi litaqatil yana nuna cewa mayaki musulunci idan ya fita yaƙi ba kowa zai kashe ba sai wanda shi ma zai yaƙi saboda haka wannan mace ko ba wacce za ta yi yaƙi ba ce annabi ke cewa ma kana hadhihi litaqatil wannan ba za ta yi yaƙi ba ya kuma kashe ta sai ya ce wa wani daga cikin sahabbai ilhaq khalidan maza ka je ka cin ma khalid inda su ne can gaba fa qul lahu la taqtulu dhurriyatan wala atiba ga masu kakkashin zurriya su ne mata da yara kafa kashe mata da yara, kafa kashe ma ma'aikata, wadanda za ku samu wani yana gonarsa yana aikin sa, ku karfi za ku taba shi ne ya yi muku. Ku kaga wannan nassi ne ƙararrar da yake nuna cewa shi wato musulunci da ya shar'anta yaƙi don ka ba wa addinin kariya da masu addinin, ba wai ya shar'anta shi bane na cewa aka kashe mutane. Saboda haka duk da waɗannan da waɗannan mata ba musulma ba ce, to amma ta ba mu sai kowa mu taɓa kowa ba, dan me za mu kashe ta, dan me za mu kashe ta, shi ma kare ta da yake gado. Annabi ya ba da doka cewa to ko ma'aikaci ne ka samu yana aikin sa, har wani da shi kake taba shi. Sa'id ibn Mansur a cikin littafin sa Sunan ya rawaito daga Zaid ibn Abdullah, cikin Sunan din ya rawaito daga Zaid ibn Wahab, yake cewa Umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرمك سجودك شوى لا تغلو ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. لأن عمر يرمك سجودك كي قروا هنا يأتي كي تمني نفركوا كدف كي ننتي الغنيمة كي أمانا نبي كدف كي يودرع بهائج wani ya zo ku nuna kun ba shi amana, wato ku nuna cewa ba za ku taɓa shi ba, kuma daga baya ku yaudare shi ku taɓa shi ko ku kashe shi, kar ku yi wannan. In an yi yarjejeniya da ku, ku cika wannan yarjejeniya, sannan kar ku yarda don kun kashe abokan faɗarku ku zo ku yi gunduwa-gunduwa da su ko ku riƙa yayyanka jikinsu, kar ku yi wannan. Ya ce da su wala taqtulu walida, kar ku ce yaro ƙarami. واتقوا الله في الفلاحين كبيرو ران الله game da manoma, ko ku je ku ga manoma ko ku kawo su kisa fi ai ba musulmi bane bara ku kashi, ko ku je ku ran Allah alladina la yasibuna lakum alharb, ma ku karba san kaga ta kubi ko makami tana ya tanku ba, ko ku je ku ran Allah ko ku taba shi. To wannan duk kaga ya fita da shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayar yace alladina yaqatiluna, wadanda suke yaƙa shi, kaga duk wanda bai yaƙi ka ba, to ayar ba ta baka dama ka taɓa shi ba. In ka taɓa shi to ka kece ka tsallake ta umarnin da ayar ta bayar, ko da kuwa kai ka fito kare kanka, ka fito ba wa kanka kariya, kana da an zalunce ka, to ba ka da horon da za ka taɓa wanda bai taɓa ka ba. Irin wannan an rawaito shi daga Umar ibn Abdulaziz, shi ma yana rubuta wa sojojinsa a lokacin khalifancinsa cewa kada su kurfi wannan. Daga cikin abin da za a sani cikin wannan aya akwai arrahib, wanda yake ibada, kamar yadda ba za a taɓa mai manomi a cikin gonarsa ba, to haka nan wanda za a same shi a gurin ibada yana bautarsa, to musulunci bai yadda a taɓa shi ba, don kasancewarsa a gurin bautarsa ya nuna cewa baya daga cikin waɗanda suke yaƙar ku, to da me za ku yaƙe su? Matuƙar dai ba an samu shi da makami ko an same shi da wani abu da yake nuna cewa da shi ake yaƙin ba, haka ba a da iko ka taɓa shi don yana wani addinin daban ba addinin ku ba. Malamai suna cewa hatta a kama shi a mai da shi bawa ma bai halatta ba, ba ma a kashe shi ba, ko a ce tunda ba musulmi bane ana aiki da shi, bari a kama shi a mai da shi bawa. Abinda ma malami suke cewa shine a ba shi abincin da zai ci, in kuna da ma abin da za ku ba shi ku tabbar masa guzurinsa a wurin da sai ya ci abin. Kasa babu wato babu addinin da ya zo da girmama ɗan adam, da tausaya wa ɗan adam, da tausaya wa rai irin musulunci. Wannan fa duk waɗannan dokokin sun zo daidai lokacin da shi musulunci ba ta kowa gaba, wanda duk lokacin annabi ne da sahabbai, duk ba ku san irin wahalhalin da manzo Allah ya sha a Makka da sahabbai da irin rarakar da aka kai musu, to duk wannan bayan sun samu damar su kare kansu a su ta ba su waɗannan dokokin cewa kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza. So ka ga ashe in ka duba ka ga sauran al'ummomi yadda suka yi yaƙe-yaƙen su, to za ka taɓa kawo mutum wato tausayi ko rahama a ciki ba. Yanzu ka duba yadda in ta yaƙi ya ɓarke ƙasa da ƙasa, ka duba yadda ake ruwan bambamai, ka duba yanzu abin da yake faruwa a Indiya a al'ummar Sharqiyya, ka duba yadda ake kashe yara mata da maza, duniya kuma ana kallo. gida guda gaba ɗaya a kashe su gaba ɗaya da uban da uwar da ƴaƴan gaba ɗaya su kashe, makaranta a jefa gobe, masallaci a jefa gobe, kasuwa a jefa gobe, amma bar batun a sanya irin makamai da aka saba amfani da su, an zo ana sa hatta makaman guba, wasu makaman ma ana ake jarabawa, wasu makaman sun tsufa ana neman yadda za a yi, ana neman kai da su, anan za a je a ƙara da su. To ina za ka kwatanta wannan da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da sauran musulmi suka yi yaki a zamanin, ba za su taɓa haɗawa ba. Ibn Abdul Barr a cikin littafin Al-Istikhara ya rawaito daga Amr ibn Maimun yake cewa Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta ma wani gwamnansa ana kira shi Ja'wana, wanda ya ba shi shugabanci a wani wuri da ake kira Al-Hijra, yake cewa la taktum ra'atan wala shaykhan wala saghiran wala rahiba. Umar ibn Abdul Aziz yake gaya masa cewa kada ka kashe imra'atan, ka kashe mace, ka kashe tsoho, ka kashe yaro ƙarami, ka kashe rahib shine mai bauta. Rahib su ne suke bautar Allah bisa addinin Kiristanci, sai ka kashe shi ka same shi wurin bautarsa. Saboda haka jumhurin malamai sun tafi akan rashin halaccin a wurin yaki a kashe tsoho tukub wanda ba shi ba zai iya wani abu a yaki ba. Wannan shine abinda Ibn Abubakar ya faɗa wa Yazid ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Abi Sufyan ɗan uwan Muawiya ibn Abi Sufyan wanda ya tura shi yaƙe-yaƙe a Sham, yana da cikin abinda ya gaya masa yake cewa kada ya kashe tsoho, dan ya ga tsoho ya ce bai kashe shi, kada ya yi wannan. Wannan shine ƙaulin Imam Malik Abu Hanifa kuma shine ruwaya da Imam Shafi. Saboda haka kaga a ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum alladhina yuqatilunakum min qaidi ne, wanda yake nuna cewa ga waɗanda ya halatta a wurin yaƙi a yaƙa ba kowa da kowa dan an ci karo da shi shike sai a yi shi ba. A nan Ibn Ashur yana cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, da Allah ya faɗa yana nufin kada ku bari sai sun matukar dai kun ga alamun cewa suna shirye shiryen auka mu, ba wajen sun auka mu kuɗin bane sannan kuma za ku yi wani abu, a kun samu labarin suna shirye shirye watakila an fara tare da makamai, an fara shirya mutane, an fara wato tattara bayanan asiri, to ku ku yi sauri ku riga su. Shi ne abinda a zamanance ake kira alharbul wuka'iyya, ta kokarin ka riga abokin gabanka da yake shirin kawo maka hari ba wai sai ya kawo ba ya yi kace-kace da kai sannan sai kuma ka murna. Shirki allazina wa qatilu allazina yuqatilunakum ay allazina tahayyau li qitalikum, wanda suka gama shiri za su yaƙe ku, to ku riga su. Allah sai ce wala ta'tabu, kada ku ta'addanci, kada ku wuce iyaka. Malamai da yawa sun fassara wala ta'tabu ay la tabtadi'u bil qital, kada ku kawai fasa kawai ba dalili ba sababi kawai ku fara ku kirkiri yakin, ku fare su da yakin, a'a ku yaƙi waɗanda suka shirya yaƙar ku, ko dai suka fito yaƙar taku ko kuma su kama shirye shirye za su yaƙe, amma ba ku ku fara cewa bari ku fara yaƙar su ba haka kawai ba tare da sababi ba. Wannan yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara wala ta'tadu bika wala tabtadi'u bil qital, kamar al-Baghawi a cikin sharh sunna a cikin ma'ani da tanzih abinda ya fassara ke, kuma wala ta'tabu har ila yau ya kunshi kashe wanda bai cancanci wanda ba zai yaki ba, saura kashe yara da mata da tsofaffi da marasa lafiya, duk wanda yana cikin alayyarsu da yana cikin ta'addanci a yaki da Allah ya hana, je yaki a kashe mace, a kashe namiji ɗazuna, a kashe tsoho, a kashe yaro ƙarami, a kashe mara lafiya, a kashe guragu da makafi waɗanda ba za su iya yin komai a cikin harkar yaki ba, da wani na cikin wala ta'tabu, tunda a kamar da muka karanta za mu ga musulunci ya hana wannan. Haka nan wanda bai ɗaga makami ba, bai ɗauki makami don ya yaƙe ku ba, shi ne wanda alƙa salam wa alƙa wa ilaikum salam da suka ce za su zauna lafiya da ku, su ma in ka ɗaga makami ka yaƙe shi, to anan ma kai ka shiga cikin wala ta'tabu, ka yi ta'addanci. Duk wata hanyar kuma da za ka yi ɓarna a lokacin da ka yaƙi, ko da kana da gaskiya a cikin yaƙin da kake yi, in ka shigo da ɓarna to ka shiga da'irar wala ta'tabu. shi mutum ya fita yaki ya shiga kone-konen gari da ce da abinan lalata shuke-shuke sali lalata makarantu da sauransu wanda duk ya shiga walata ta inda menene hikimar ka lalata makaranta ko ka lalata kasuwa ko ka kona gari ko ka sa a sassare kasuwa da bishiyoyi da sauransu duk wannan ya shiga cikin walata ta duk kamar da malamin shi ka ambata Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa da Ibn Abi Hatim shi ma a cikin tafsirinsa da sun ruwaito da kyakkyawar sansala daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas wajen fassara wala ta'tadu me ya fassara wala ta'tadu Abdullahi ibn Abbas yace la taqtulu nisaa wasibyana wash-shaykh al-kabir wa man wala man al-qatala wa kaffa yadahu fa in fa'altum hadha faqad i'tadaytum Abdullahi ibn Abbas yake cewa ma'anar kada ku ta'addanci shine kada ku kashe mata da yara da tsohotuku wala man al-qatalam da wanda yake zai zauna da ku lafiya wa kafa yadda ku ya kai hannunsa baya fada da ku fa in fa'altu in ku har kuka ce za ku yaki wadannan faqad tadaytum to kun ta'addanci wannan shine tafsirin Abdullahi ibn Abbas da yayi wa kalmar wala ta'tadu ko jumlar wala ta'tadu tabari da Ibn Abi Hatim suka rubuta saboda haka ya kasance sirrar Annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yaje ya auka wa mutanen da ba su cancanci yake su ba haka kawai suna zaman su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tahabbi ya ce aje auka wa sirrar Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan kamar Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam ibn Taymiyyah yake cewa sirrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna kullu man hadanahu min al-kuffar la yuqatilu duk wanda yake zaune da shi lafiya cikin kafirai baya ya kasa yace wa hadhihi kutubu sirati wal hadithi wat tafsir wal fiqh wal maghazi tasdiqu bi dhalika kuma ki kaje ka duba littafan sira da na hadisi da na tafsiri da na fiqh da littafan maghazi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su abin da suke furtawa kenan wa hadha mutawatir min sirati yace wannan abu ne da yayi wato ya shahara aka san shi kowa ya san shi a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa lam yabda ahada min al-kuffar bi qitali bi sabab aw ka ma wani kafiri da yaki haka kawai ba walau kana Allah amarahu bi qatl kulli kafir da kare ya san shi bi qitali da Allah cewa duk kafiri ka kashe shi to da annabi zai kashe kafirin amma mun sani cewa ba haka ya faru ba wanda duk yake karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan wani abu ne sanadde ga dukkan wani mai karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina zuwan sa madina ba duka ne musulmi ba wasu ne suka musulunta da kabilar al-aus wal khazraj suka musulunta sai wanda suka yi hijira daga garuruwa a madina na akwai yahuda har wajen kabilu guda uku akwai banu qainuqa akwai banu quraiza akwai banu nadir a cikin madina akwai mushrikai wanda suke maguzawa ne suna bautar gumakansu suna cikin madina annabi sallallahu alaihi wasallam duka yayi zauna aka rubuta takarda sai da za a yi zaman ta kewa ta zaman lafiya a tsakanin waɗannan al'ummomi da addinai gaba daya illa iyaka kowa ya sani cewa a yanzu yana karkashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya zama shi ne kamar shugaban kasa saboda haka ba za a yarda da shi da wani zai haɗa kai da wasu ba saboda addinin su daya ya zo cutar da daula ta musulunci sannan dukkan wani haƙƙi da musulmi yake da shi na matsayin sardar madina kowa ma yana da shi saboda haka in zuwa aka yi za a zalunce shi za a kare shi in wani ne ya cuce shi shi ma za a yi masa shari'a ba shi gaskiya wannan shi ne ce wasiƙatul madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta farkon zuwansa madina duk shugabannin al'ummomi suka sa hannu a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da su a kan haka to duk wani abu da ya biyo baya na yaƙe-yaƙe in ka ɗauko sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko daga farkon yaƙe-yaƙensa da saraya ɗinsa ka duba kowane yaƙi sai ka ga sama sai ka ga an ce ga abin da ya jawo yaƙi in ka ɗauki Badr ghazwatul Badr al-Kubra za ka ga karan farko ba annabi ba yaƙi ba bai ma fita yaƙin ba shi abin da ya fita ya tare ayar Abu Sufyan da ya taho da kayayyaki daga sham su kwaci kayayyakin saboda sun yi hijira don an danne musu kayayyakin da duke su a makka saboda ka waɗanda suka kuma kwaci kayayyakin nan nasu yanzu ga kayan su zai wuce ta madina saboda ka yace sabon su je mu kare su mu kwata Abu Sufyan ya samu ya kubuce ba su kama shi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shirin dawowa Madina, su kuma Abu Sufyan da yaje ga Quraisha suka ce to wanzar da za a yi ribar nan da aka samu ta dukiyar nan a hada kuɗi kawai a yi gangami a je a gama da manzon Allah da safan sa. Saboda shi ne aka yi gangami aka taho Madina. Saboda su sahabbai ba su fita ma da niyyar yaki ba, shi yasa za ka ga babu kayan yaki tare da su 300 da 'yan kai waɗancan su wajen 1000. Saboda haka amma Allah da ya ba su nasara aka yi nasarar da ba a taɓa tsammanin ta a tarihi ba. Shi yasa abin da Allah yake cewa idza antum bil udwati dunya hum bil udwati al-qusra wal rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Saboda haka ba cikin su ba wanda ba wani alƙawari tsakanin su. To kaga wanda ita ce gazuwar ta Badar, an yi ta ba bisa wani shiri ba, gazuwar ta Uhud, kowa ya san me gazuwar ta Uhud. Gazuwar ta Uhud bayan an ci nasara akan kafirai a gazuwar a yakin Badar, an kashe manya-manyan su. Saboda haka wannan abin ya dame su, suka ga cewa to babu shakka sai su ɗaukan ta, shi ne shekara ne abin shekara mai zuwa suka take yin gangan ku, suka yi abin nan haɗin abin nan suka yi taron dangi, suka yi gayya a kan su zo su karya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne aka yi yakin Uhud, kaga shi ma har Madina aka biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan gazuwatul Khandaq da ita ce gazuwatul Ahzab, ita ma kun san ita ma gangan ku ne kafirai suka haɗa, suka yi shela duk wani kafiri da yake a cikin tsibirin Larabawa, har ma da Yahuda wanda aka kike zaune da su a Madina, su kawo gudunmawarsu a zo a yaƙi Annabi da sahabbansa. Nan ma aka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da wannan rundunar ta, ya aiko musu iska ta kore su. To gazuwatul Bani Qaynuqa yakin farko da aka yi da Yahudawan Madina. Banu Qaynuqa suka fara ta'addanci akan wata mace ta shiga kasuwa tana tsayayya ta tsuguna wani bai Yahudi ya mata tsirara, sai ihu wani musulmi ya ji haushi ya zo ya kashe bai Yahuda, su kuma Yahuda suka haɗu suka kashe musulmin. To kaga wannan duk an keta zaman doka zaman lafiya da aka yi da su. Wannan shine dalilin yaƙar Yahudawan Banu Qaynuqa. Banu Nadir bayan gazuwatul Ahzab, bayan gazuwatul Ahzab lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mawuyacin hali suka je suka haɗa kai da Qurayshawa da kafirin Qurayshawa akan da za su taimaka musu a karya Annabi sallallahu alaihi wasallam abin kushe shi. Wanda shi ne dalilin da aka kafa Banu Nadir, su ma labari ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna kulle-kulle za su zo su kawo masa hari, suna cikin Madina sun shirya da za su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla, za su yi masa kisan gilla irin in ya zo ko a idansa yana zaune ko yana hutawa a gindin wata itaciya a turo wani ya fi daka masa wuka ko ya doka masa wani abin nan. Labarin ya zo ko Annabi sallallahu alaihi wasallam shirye-shirye da su, shi ne ya tura al-Burayd ibn al-Qusay ya je ya duba, aka tabbatar da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya yake. To haka nan ka zo gazuwatul Hudaybiyya. Hudaybiyya ba a yakin ba, amma da in ka kula ai zuwa yayi zai abin nan aski ba zai shiga ba, aka ba da labarin ma aka sai da Uthman aka yi mubaya'a a ƙarshe ne aka yi sulhu. Annabi ya dawo abin nan shekara ta shida fathu Makka shekara ta takwas, shi ma kuwa ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da kafirai, an yi yarjejeniya akan cewa za a aje ba yaƙi tsakanin shi da su da Madina da Makka ba yaƙi, sannan kuma duk wata ƙabila da suke so ta kulla ƙawance da Makka za su iya kulla ƙawance da ita, wanda suke so ta kulla ƙawance da Madina za su iya kulla ƙawance da ita. Aka samu ƙabilar Khuza'a suka kulla ƙawance da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙabilar Bakr Banu Bakr su kuma suka kulla ƙawance da Qurayshawa. Ƙabilun nan guda biyu Khuza'a da Banu Bakr ƙabilu da suke yawan faɗace-faɗace a zaman. To amma tunda kowace ta shiga ƙawance da wanda ake zaman lafiya da su, kaga shi kenan ba magana da yaƙi. To amma sai suka yi amfani da wannan wato damar ta zaman lafiya su ƙabilar Banu Bakr, sai suka kai wa Khuza'a hari suka kakkashe musu mutane har cikin harami, kuma Qurayshawa suka taimaka wa Khuza'a da makamai, wanda wannan shi ya kawo ƙarshen yarjejeniya da ake yi da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaman lafiya. To kaga akwai sababi kenan. To haka in ka bi dukkan wani yaƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga cewa akwai dalilin da yasa aka yi zazuwar Hunain kabilar Hawazin da Saqif su suka haɗa kai don cewa za su za su hada kai da yahudawa da sauran kurkushin mushrikai a zo a yi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga su mutu yankan baya haka nan in ka dauki gazwatu tabuk wanda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan ya samu labarin rumawa suna shirye-shiryen za su kawo yaki har Madina daular ruma a lokacin ita ce mafi garbin daula da ake koranta da duniya saboda yawan mutanenta da yawan sojojinta da dadewarta a bayan kasa da ci gaba na rayuwar duniya da suke da shi saboda haka sun fara shirye-shirye da za su har ma sun kashe wani jakadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi zai kai takarda a wajen Kisra na Busra abin nan na Busra zai kai takarda wurin wani shugaba na Busra cikin Sham suka kashe shi wannan da sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa bala ya riga su shine ya tashi mutanen cikin mummuyawacin hali aka yi gazwatu Tabuk gazwatu Mu'ta wanda ita ma ta biyo bayan wannan saboda abinda su daular Roma suke ta kokarin su to duka in ka bi kowane yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ka ga cewa akwai sabab ba kawai ya auka ma wata al'umma kawai saboda ba su bi addininsa ba kamar yadda wasu suke kokarin su yaɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mutane musulunci da ƙarfi saboda ka laraba sun musulunci saboda suna sun tsoro haka nan ƙasashen da suka shigo musulunci duk da ƙarfi ya shigar da su musulunci wannan rashin adalci ne da rashin gaskiya da rashin amana ta ilimi wanda duk zai karanta da kuma gazi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ga haka shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadhihi kutubu sirah wal hadith wal tafsir wal fiqh wal maghazi kulluha tasdiqu bi dhalika ke ga littafan sirah nan ga na hadisi nan ga na tafsiri nan ga na fiqh nan ga na maghazi ya kai da dukkan abin da suke faɗa kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ba wani hali haka kawai ba dan yana kafiri kawai ya kai masa hali a to dan haka ne duk sai ya kakkashe kafirin da suke Madina ba ga kafirin nan a Madina ba ne ta zama yana zaune da su lafiya dan bai kakkashe su ba hatta munafikai wanda ya san irin sun guye da suke sa ba zai kashe su ba kada a ce yana kashe kafirin sa to bari kuma wanda shi da mun can bai ma fahimce shi ba bai gama ma fahimtar sa ba a wannan magana ta Ibnu Taymiya ita ce magana da Ibnu Qayyim al-Bajri Ibnu Taymiya alayhi rahmatullah cikin littafin Sahihatul Hayara a ciki ya yi magana mai tsawo da zama karanta maganar saboda muhimmancinta musamman ma saboda kawar da irin abubuwan da ake kura a mika su da musulunci ko dai saboda tsabar ƙiyayya ko saboda jahilci wasu tsabar ƙiyayya ce za su kuma musulunci da abinda ba haka yake ba wasu kuma tsabar jahilci ne zai sa su ɗauka haka musulunci yake wanda ko ba haka yake ba Ibnu Qayyim a cikin littafin sa Hidayatul Hayara yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzansa istijaba da huwa likulafaihi ba'dahu aktharu ahli al-adyan tawqan wa ikhtiyara shi da ya zo da musulunci mafiya yawan mafiya wasu addinai suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam bi sara'in sa da zaɓin sa ba da an tilasta musu ba to wala yukrih ahadan qattu ala tin shi tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tilasta da samun wasu ya tafi addinin sa wa innama kana yuqatilu man yuharibuhu wa yuqatilu annabi yana yaƙar wanda yake yaƙar sa wanda ya yaƙar ya yaƙe shi ya yaƙar wa amma man salamahu amma da ya zauna da annabi lafiya wa hadanahu yayi alƙai zaman yayi yarjejeniyar zaman lafiya da shi fa lam yuqatilu annabi bai yaƙe shi ba wa lam yufrihu ala ad-dukhul fi dinihi bai tilasta masa ya shiga addinin sa ba imtithala bi amri rabbihi subhanahu wa ta'ala haythu yaqul yanzu annabi yana aiki ne da umarnin Allah inda yake cewa la ikraha fid din qad tabayyana rushd min al-ghayb babu tilastawa a addini shari'a ne ta bayyana daga bata mutumin da yake san shari'a ga ta nan a bayyana take wanda kuma zai yi bata to ita ma ga ta nan a bayyana take ya bi ta ne bisa yana sai malik yace wa hadha nafi fi ma'na an-nahy wala da Allah ce babu tilastawa korewa ce amma ma'anar ta hani ma'ana kada ku tilasta ai la tukrihu ahadan ala ad-din ku tilasta wa kowa cewa sai yayi wannan addini yace nazara ta hadhihi al-aya fi rijal min as-sahaba wannan aya ta sauka game da wasu mazaje cikin sahabbai kana lahum awlad suna da ƴaƴa maza ta hawwa ruwa da rasulun kafa islam kafin musulunci yazo ya ɗan dan su shirye yahudanci wasu shirye na tsaranci wato kafin zuwa musulunci ya'yansu kuma bautar gumaka dinnan ba shine bautar Allah ba ba zai yi a hankalci ka bauta wa wani sassaƙe ba ko ka bauta wa wani ko ka bauta wa abin da kai ka gina shi da hannunka sauraka suka tafi neman addinan da za su bauta Allah da su wasu sai suka cikaro da kiristanci suka shiga wasu suka cikaro da yahudanci sai suka shiga to lokacin da musulunci ya zo aslama al-aba'u sai iyayen suka musulunta su mushrika da suka musulunta arabu ikrah al-awlad ala din sai suka fito ɗayan su dawo sun musulunci su ma shi da sa musulunci sun zama musulmi fa nahahum Allah subhanahu wa ta'ala an zalika musulunci ya hana ya ce kar su kilasta kowa hatta ya kuma hukumar da zai ne a tsaro da dukkan da islam sai ne in suka zaɓi shiga musulunci su sai su shiga da raɗin kansu da zaɓin kansu ba don kun tilasta musu ba. To malam yake cewa in mutum yake cewa wa sahihu al-ayatu fi ala umurihi haqqu kulli kafir wannan ayat ta shafi kowane kafiri ba wai sai kafirin da yake ya shiga kiristanci ko ya shiga yahudanci shine ba za a tilasta masa ba amma a tilasta masa wanda ba waɗannan addinai yake ba ko ma wani addini yake ba a tilasta masa. Ibn al-Qayyim ya ci gaba da cewa wa man ta'ammala siratan nabi za ta ga maganar sa daidai take da maganar malaminta Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ce wa man ta'ammala siratan nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu annahu lam yukrih ahadan ala dinihi qabl wa da zai tsaya yayi duba a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane zai bayyana gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tilasta wa kowa ya addini sa ba wa innama qatala man qatala ya yaki wanda ya yaki shi wa amma man hadanahu falam yuqatilhu wanda bai zauna da shi lafiya suka yi daidai da zaman lafiya da shi yace bai yaki shi ba ma da mu musliman ala hudati matukar dai yana nan kan yarje je ne zaman lafiya da suka yi bai warware ta ba dan yanqud ahadahu bai warware alfawarin zaman lafiya da suka yi ba bal amarahu rabbuhu an yafiyahu bi ahdihi mastaqamu lahu ba haka ba ma Allah ubartar annabi yayi cewa ya cika musu alkawarin su na zaman lafiya matukar sun tsaya akan nasu alkawarin da suka yi su ba Allah yake fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun tsaya muku da alkawarin ku kuma ku tsaya musu da nasu yake cewa in mutum ya tafi falan ba kare mai Madina lokacin da annabi ya zo Madina sala al yahuda wa aqarrahum ala dini sai zaman ya sulhu da yahudawa yake su ci gaba da addini su ci gaba da yadda suke bautar Allah falan ba haramu su suka fito suka yaƙe shi kamar da muka yi bayani wana qabu arda suka warware alkawarin da suka yi da shi wa bada'u bil qital suka ma fariya tsarka su ta tana mutu annabi annabi ya yi faman ala ba'dhum ko sai kare su yaga cewa wala kare su tafiya ya kare su wasu kuma ajila ba abu mutu ya kore su wa qatala ba'dhum ya yi wasu hakanan wa kazalika lamma halana quraysh 10 sinin lam yabda'uhum bi qital hakanan lokacin da yayi yarjeje ne zaman lafiya da quraishawa shekara 10 bai fara yakar su ba hatta bada'uhum bi qital har sai da su suka fara yakar sa wa naqdi ahli suka warware alkawarin da yake fa hina idin da zahum fi diyari to adan ne yake su har cikin garin kuma idan aka duba za a ga cewa ko ba komai a dan sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajiruna da dan makka ne da karfin ya aka fito da su aka bace musu dukkan abin da suka mallaka aka azabtar da wasu aka kore su daga kasashen da garin su ba ka kada suna da hakkin su koma kasar su wa kanu hum yahzunuhu qabla zalika kuma sune sun quraisha sun karbabiyo a dan suna ya tsaka banda fato makka babu da ta bi su hajjan makka sun karbabiyo shi har Madina suna ya tsaka kama kasadu yawman khandaq kamar yadda suka yi masa a yakin waladu yakin ahzab shikara ta biyar wa yawma badr da yakin badr da ba yakin umar kaga duk sun suka biyo shi ko ya wuri kitani su suka zo dan su yake shi walau in sarafu anhu lam yuqatilhum da sun kare shi mustafa shi ba yake shi ba da sun kare annabi sallallahu alaihi wasallam mustafa shi ya ci gaba da da'awarsa ya ci gaba da tarbiyyar sahabbansa wanda ya ga zai musulunta ya musulunta wanda ya ga zai musulunta bai je ya cika ba da addinin sa annabi zai taba su ba to amma sai suka biyo shi har gida a duniyar sai sun murkushe shi sai sun kawar da shi daga bayan kasa wal maqsud ibn al-qayyim yake cewa abin da yake 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 a nan annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukrih ahadan ala al-dukhul fi dinihi battata annabi ba inda ya matsa wani sai ya shiga addinin sa wa inda ma da kalan nasa fi dinihi ikhtiyaran wa tawan mutane sun shiga addinin musulunci ne da bisa zabin kansu da ranar sa fa aktsaru ahli al-ardh dakhalu fi da'awatihi yawa da cikin yawancin mutanen a bayan ƙasa a duniya sun karɓi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ma ta bayyana lahum al-huda lokacin da suka gane shari'a ne kamar da muka faɗa a wancan satin galibi wanda suka shiga musulunci a duniya ba a ƙasa aka yi suka shiga musulunci ba abinda aka musulunci ya zo da shi na bayani na shari'a suka ga hasken da yake cikinsa suka karɓe shi ba sai da ta musu aka yi bayan ƙasa aka yi ba wa annahu rasulullahi haqqan cewa suka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne da haka wanda ya sa suka yi karɓa a jininsa ba a wuri a yaro yaman ka duba ga mutanen yaman mutanen yaman kano a ladinin yahudiya ba a tsaro da yawansu suna bin addinin yahudanci da yawansu karɓa addinin yahudanci kafin zuwa musulunci wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'adh bin jabal zuwa yaman yake cewa innaka satati qauman ahla kitab za ka zo gurin wasu mutane masu littafi yana nufin yahudi to a nan a ɗansar ta yana gaya mata yadda zai yi da'awar su ba yadda yake aka saba yin da'awa a cikin jaziratul arab ba a tsibirin larabawa a cikin ƙasashen larabawa nan cikin makka da madina da gefen wannan garuruwa mutane da ummiyuna ba su da ilimi da su taɓa karanta wani littafi ba san tarihin annabawa ba za ka musan wani abu shari'a ba don haka su da'awar su za su sha bamban da da'awar waɗanda sun karanta littafi suna da wasu shari'a ta annabawa da suka karanta su suka barta shi yasa annabi ya fara gaya musu cewa to mutanen da za ka samu ba wanda ka saba sani ba wanda ka sani ba za ka zo wurin mutane ne ahlul kitab bal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kuma farkon abin da za ka kirawo su shine su bawa su shaida babu wani bauta da gaskiya sai Allah har zuwa ƙarshen hadisi mala yake sun ba daga rufin islami bin zai ragbatin wa rahba daga baya mutanen yaman suka shiga musulunci ba tare da ya tabbata kwaɗaitar da su ba da kuɗi misali ba kuɗi ya rika raba musu ba ko rika raba musu abinci don su musulunta ba kuma tsoro ya rika ba su ba rika sawa ana kawo su ana dukan su ba wannan yasa suka musulunta wasu musulunta ne don sun fahimci abin da ya zo musu da shi wa kazalika man asbaba min yahudi al-madina haka ne yahuda madina wanda suka musulunta irin su abdullahi bin salam sun musulunta ne saboda sun fahimci gaskiyar da annabi ya zo da ita babu wani yahudi a madina da annabi ya kawo shi da ƙarfi ya ce ko ya musulunta ko ya kashe shi babu saboda ka ya musulunta ne shi wanda ya musulunta ne dan ya gamsu da abin da annabi yake karantarwa wa hum jama'atun kathir ghayru abdullahi bin salam mazkuruna fi kutub as-sira siyari wal maghazi suna nan yahuda da yawa mata abdullahi bin salam wanda suna nan an ambata sunayensu a cikin littafin sira littafin yaƙi a kan annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuslimu raghbatan fi dunya wa la raghbatan min as-sayf ba dan suna fadayin wani abu na duniya da za a ba su don suka musulunta ba kuma dan suna jin tsoron za a kashe su da takobi yasa suka musulunta bal aslamu fi hali hajati al-muslimin wa kathrati adaihi ba ma haka ba sun ba musulunta lokacin da musulmi suke cikin bukata ba na lokacin da musulmi suke da rauni lokacin da makiyan musulmin su suke da yawa a lokacin su suka musulunta kamar irin ayin halin yadda muke ciki yanzu yanzu mutanen turai da suke ta musulunta mutanen turai da amerika da sauran yankunan abin da kasashen duniya ba karfin na musulmi yasa suke musulunta ba ina musulmi karfi ne musulmi ke da shi ana ta kwamfatar sa a kofi saboda haka ba maganar karfi ba ne yasa ake musulunta mutanen da suke musulunta a amerika ba da musulmi sun yi karfi a amerika ana jin tsoron su yasa ake musulunta ba mutanen da suke musulunta a europe ba da musulmi sun yi karfi ana tsoron su yasa ake musulunta ba ba kuma wani abu suke da shi na dukiya suke ta rabawa ba mutane suna cikin yunwa a ta zo ana musulunta in an tuhumi mutanen afirka cewa suna cikin yunwa ana sayen su da abin nan to mutanen europe sun koma da wani yunwa su har za a fi karɓar musulunci irin da ake karɓar musulunci a yankin europe ko a irin yankunan afirka ba a karɓar saboda haka a wancan lokacin ma haka musulmi haka aka yi ta shiga musuluncin yahuda suka karɓa musuluncin tare da cewa ga musulmi suna cikin bukata suna cikin rauni ga makiyansu da yawa wa muharabat da ahalin ardi lahum ga duk duniya a lokacin ya kanta duk duniya manyan dauloli da suka kowace daula kowace kasa kowace al'umma karfin soja da karfin tattalin arziki da ci gaban duniya da wayewanta su ne rumawa da farisawa a duk lokacin a wancan lokacin duk kansu sun haɗa kai wajen zaɓar musulmi amma wannan bai hana musulmi da abin nan al'umma ta yi karɓar musulunci ba saboda gamsuwar abin da musulunci yake karantarwa shi zai sa su karɓe shi shi da ma da yake min gairi sautin wala nau ba gudana ba ba ta yi suka yi wani ba gudana suke masa kora ce bal ta hambalu mu'adata a kirba in kai su kansu musulmin a lokacin wahala suka sha sun jure biyayyar da abinnan dangin dangin su suka nuna musu wa hirmanihim naf'ahu bil mali wal badan suka hana su amfana da dukiyarsu suka hana su amfana da lafiyarsu ma saboda wahalar da su suke ma da'afu shaukatul muslimina wa qillati lafiyati da shi musulmi ba su da karfi da shi musulmi ba su da dukiya a hannu فكان احدهم يعادي اباه وامه وآل بيته واشيرته واخرج من الدنيا رغبه في الاسلام لا رياده ولا مال ولا امن سيد المسلمين يا قرى يا باتا دبابنسا دبابتا سودا الدينسا يا باتا دبابنسا دبابتا دنجنسا يا بركا ابن ديكي دشي نجن داد الدنيا سودا من سودا كوينا شعور مسلمين بعدن ونشوغ بنشي لذي سامو بقوة الدنيا بل ينقلئ من رئاسة والمال إلا أن ينا نشوغ بنشي ما زيها قرى بشي بنشي ya bar dukiyar wai tahammal azal kuffar ya ma jure wa halhalu azaba ta kafirai min zarbihim wa shatmihim wa surufi azabu na duka da zagi da dangogin azaba iri iri wala yasrifu zalika an dini amma wannan bai sa shi ba addininsa zuwa ƙarshen maganar ibnu qayyim rahimahullah daga wannan tana turanta maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya kafa addinin musulunci da ƙarfin tuba ya kafa shi da da'awa ya kafa shi da ilmantarwa ya kafa shi da gamsarwa cewa duk waɗanda suka musulunta na farko waɗanda suka kafa tarihi a musulunci wani hanyar shigar da su musulunci ba zari musu ido akai ba ta yinsu akai ba to haka wannan shi ne abin da ibnu qayyim yake faɗa yana da irin wannan magana da ya yi a cikin littafin sa ahkamu ahlul zimma saboda haka malamai sun fassara wala ta'tadu ka ku wuce iyaka wajen yaƙi da waɗanda kuke yaƙa inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya san masu ta'addanci wanda duk bai yaƙe ku ba ko kuma ba wanda yake yaƙi ba to ko da kuna yaƙi kada ku ce za ku taɓa shi
وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
الذي وقتلوهم كشفوا حيث ثقفتموهم إلا كنت حقيقة شيء وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وفتن دسوة إن دسوة فتنجوكم والفتنة أشد من القتل كما فتنة تاب كسا فنني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كدقوا يا إيسو أو إذا مثل لا تنمي الفرمان مكة حتى يقاتلوكم حتى إذا سوسك يكيف حتى يقاتلوكم فيه حتى إذا سوسك يكيف أشكنسا فإن قاتلوكم إذا هرسك يكيف فاقتلوهم تبكشيس كذلك جزاء الكافرين وأنا شيني ساكمكم كافرين فإن انتهوا إذا هرسن هنو سنبي فإن الله غفور رحيم تولى الله ليوى الغافر ليوى الجنتين ونرسي قبني da bawa musulmi a wannan lokacin da rashi yadda ya kamata su yi wannan yaƙi kada su ji damuwa don kasancewar waɗanda suke yaƙarsu suna cikin garin gari mai tsarki na Makka su ce ba za su taɓa su ba sai dai sun zauna su ta kashe su kada kuma su ce don sun yaƙe su a cikin wata mai alfarma su ba za su iya kare kansu su rama ba to shine Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa yaƙin nan suna iya yin shi a ko'ina ne matuƙar dai su aka taɓo ko wasu suke ƙoƙarin su kare kansu waqtuluhum haythu saqiftumuhum duk inda kuka haɗu da su matuƙar kun haɗu da su ne cikin halin yaƙar ku to shi ne za ku iya yaƙar su wa akhrijuhum min haythu akhrajtum fitar da su ta inda su ba su fitar da ku da nan Makka shi ne garin ku shi ne gidajen ku a nan suke iyayen ku ko ina ku a nan yake suka fatattake ku suka fitar da ku to kuma kuna da dama yanzu ku iya fitar da su daga cikin gidajen su kamar yadda suka fitar da mu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba su bayanai yadda ya kamata su fahimci yadda al'amarin yake a nan yanayi ne na su ga sun kare kansu daga abin da can aka yi musu wanda ya sa har suka bar garin su Makka suka zo suka yi hijira zuwa Madina a lokaci ya yi za mu tsaya a nan da kuma da Allah ya ba mu lada.